Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrai assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da masu ran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a wasu yankunan jihar Katsina ke fama da ayyukan yan bindiga, za mu tattauna da masu ruwa da tsaki domin sanin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a bi wajen samar da zaman lafiya. Haka kuma kan wannan batu ne za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waɗanne hanyoyi ne mafi inganci da kuke ganin ya kamata a bi wajen shawo kan tashin hankula da kamakaman mutane da ake a jihohin Najeriya kamar su Zamfara, Katsina da Sokoto? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya kafin nan sai a gyara zama domin a sha labaran duniya.
Firaministan Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis ya ci gaba da dagewa akan lallai sai an gudanar da zabe cikin dan kankanin lokaci, duk da cewa ya fuskanci kin amincewar mahukuntan majalisar dokokin kasar da kuma murabus din da dan uwan tsayayye na bazata daga mukaminsa na karamin minista. A jawabinsa a Yorkshire, Johnson ya tsaya kan bakarsa na cewa ya zama tilas a gudanar da zabe cikin kankanin lokaci don kowa ya san matsayarsa akan awaren kasar daga gamayyar kasashen Turai da aka yanke yi ranar 31 ga watan Oktoba, ko da amincewa ko babu amincewar mahukuntan. Da aka tambaye shi ko zai nemi gamayyar kungiyar ta Turai ta ƙara ba su lokaci akan wa'adin da aka gindaya don awaren kasar, wato Brexit, Johnson ya amsa cewa gwara in fada rani. Ya kuma ƙara da cewa kwata-kwata babu amfani da ƙarin lokaci zai haifar. Kyakkyawan fata, zaman lafiya da sulhu su ne muhimman ginshiƙan sako da Papa Francis ya yi wa mahukunta da matasan kasar Mozambique yau Alhamis da ya kai ziyarar aiki kasar. Dubban matasa 'yan ɗarikar Katolika ne suka hallara a babban filin wasar Maputo domin jin wannan sako a ƙasar da ta shafe shekara da shekaru tana fama da matsalar rikice-rikice. A daren jiya Laraba ne, shugaban ƙasar Filipe Nyusi, wanda yake takarar shugabancin ƙasar da ake shirin yi a watan Oktoba, ya tarbi Papa Roman. Zaben da ke cike da sarƙaƙiya, wanda tuni jam'iyyun adawa suka fara kaiwa juna hari. Amma a yau Alhamis din nan, Papa Roman bai yi wata-wata ba wajen sanar da shugaban Mozambique din cewa akwai wani alhaki da ya rataya a wuyansa da ya fi mahimmanci, kuma shine aiki da sharruɗan sulhu da aka yi na zaman lafiya. Duka ɓangarori biyun da ake ƙoƙarin sulhuntawa sun zargi juna da saɓawa sharruɗan da aka gindaya kan sulhu, wato kan sulhun nasu mai rauni wanda aka sa hannu a kai a watan Agusta. Manoma a Kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayayyakin aikin gona da irin tsirrai, sabanin sauran basussukan bankin. Wannan tsarin bashi ne mai sassauci wanda ya kasance shirin wani cibiya ce mai tushe a birnin Washington DC mai suna IFPRI, wanda manufarta shi ne samar wa manoma sauƙi domin gujewa asarar da suke tafkawa a kwakar noma saboda canjin yanayi. Yanzu kakar damuna huɗu kenan, gundumar Machakos take fama da ƙarancin ruwan sama, kuma a haka manoma suke kallo gonakinsu suna lalacewa. Sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci, domin maimakon su ciyar da iyalansu da abincin da suke nomawa, sai dai su shiga kasuwa su yi abincin da za su ci. Gab da sake aukuwan wani fari a shekara ta 2017 ne, sai gashi sun samu wani taimako mai wani tsarin da ake a turance ake kira Risk Contingent Scheme daga cibiyar bincike mai suna Food Policy and Research Institute IFPRI da harshen turanci. Babbar masaniyar kimiyya Lingzo ita ce take jagorantar shirin.
when the rain doesn't come, there's no harvest. You know, the farmers don't need pay
back. Tace idan damina ba ta yi kyau ba, ba za a buƙaci manoma su biya bashin da aka basu ba, amma kuma idan damina ta yi kyau, ya zama wajibi manoma su biya bashin da aka basu da kuɗin ruwan inshora. Wannan shirin ya sha bamban da ainihin tsarin da bankuna suke amfani da shi, inda bankuna suke kin ba kananan manoma bashi. Har yanzu ne ana gwada wannan tsarin ne, amma akwai shirin a yi amfani da wannan tsarin a sauran kasashen Afirka masu fama da matsalar karancin ruwan sama. Kungiyar Taliban ta kai harin kunar bakin wake a yau Alhamis a babban birnin kasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10. Mai magana a madadin hukumar ma'aikatar cikin gida Nasrat Rahimi ya ce, waɗanda suka rasa rayukansu duk farar hula ne, kuma mutane 42 sun yi rauni a harin da aka kai a Kabul. Wannan hari an kai shi ne yankin da ke da tsaro sai inda ofishin jakadancin Amurka da ma muhimman ofishin gwamnatin Afghanistan ɗin suke.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yayin da ɗan bindiga ke ci gaba da kashe mutane tare garkuwa da su da neman kuɗin fansa, na zanta da shugaban kungiyar ci gaban masarautar Jibiya Alhaji Gide Dahir Jibiya domin sanin halin da ake ciki a yanzu.
Abin da za mu ce wannan hare-hare da al'umman mu suka samu kansu a ciki, sai zan ce na haina na kotun ya gana, saboda abin ya kazanta musamman daga lokacin nuna a ƙaramar hukumar Jibiya, daga lokacin da aka ce hanyar gidan ya tsakanin gwamnatocin nan na jihohi musamman Zamfara wadda muke jira kada ita, wahala a wannan sun kazanta shi yadda yadda ba a zato. Misali, daga ranar 18 ga watan jiya, wato watan Agusta, zuwa yau maganar da nake yi ko 5 ga wata na ainihin watan
Satumba,
ma'azan nan sun kai hare-hare a ƙauyukan da suka haura 10, kuma kowane ɗin suka je suna yin ta'asa sosai tun daga ainihin kashe al'umma da ainihin abin da ya shafi ci zarafin mata da abin da ya shafi kwasar dukiya da ta shafi ainihin shanu da kananan dabbobi.
To a ganin ka,
cin mutunci na kone-konen dukiya.
To a ganin ka, menene ya haddasa wannan lamari?
Shi wannan al'amari a kamar mu a wannan yanki, ko a wannan yanki ko kuma a nan jihar Katsina, abin da ya fara ne da halalan ba su kai haka ba, amma mu ba za mu dukiya ga musabbabin wannan abu ba. Inda ba wata hatsari ake akwai ba ko tsakanin Fulani ko da makiyaya ko da manoma wanda ya ta'azzara, amma dai a tsakanin mu abin ya kazanta.
Alhaji, kana ganin cewar wannan 'yan bindiga ba ka tsanan cewa sun fito ne daga yankunan Zamfara?
A su wani 'yan bindiga akwai su a yankunan jihar Katsina, kuma amma matattalar su ce ya rikuta su a cikin dajin Zamfara wanda muke iyaka da, kuma suna da yawa daba-daba gare su. Sai dai matsalar da suke faruwa yanzu abin da ya canza sani, idan Zamfara ta zo musu kamar maɓoya, inda an suka je suka yi sata ko suka kula mutane a nan cikin jihar Katsina, sun shiga dajin Zamfara kuma duk wannan yarjejeniya da aka yi, to sun kila a Zamfara faɗawa bai da doka ba hukunci zai iya shiga kasuwa ya kula shanun sata ya je duk kasuwar da yake son ya ci a Zamfara.
To a ƙoƙarin
da ka zo ka ga dabbobinka.
A ƙoƙarin gwamnatin na shawo kan wannan, akwai rahotanni da suke cewa gwamnan jihar Katsina zai tattauna da su 'yan bindigar. Ya kuke kallon wannan mataki da gwamnati ta ɗauka domin samar da zaman lafiya a jihar?
Alhamdulillah, dai a gaskiyar magana gwamnan jihar Katsina Rais Umar Al-Amin Bello Makari a yanzu magana da kake, idan akwai abin da yake cewa to a ƙarya game da mulkin nan, to wannan halin da talakawan jihar Katsina musamman na wannan yankuna suka shiga, saboda muna ji ƙoƙarin da yake kai ko a jiya mun daina ƙoƙari na sasanci da yanda za a yi a sako talakawan mu wanda aka koye shi a cikin jihar Zamfara.
daga ƙarshe me kuke fata ga gwamnatin tarayya da ta jaha ka wani mataki kuke ganin ya kamata dauka domin kawo ƙarshen wannan al'amari
wato alhamdulillah muna kira ga gwamnatin tarayya farko yadda ainihin cikin ƙasar ta ne baki ɗaya kuma a cikin haƙƙi doka ɗaya ce halin yake ta yi ne constitution ta yi ne ya kamata tana kokari wajen turo jami'an tsaro amma ana samun matsala ko ka ga falayen ga su da hanyar suke zuwa ga hanyar suke komawa amma ko an faɗa musu da za su iya zuwa wani ne ko ko daga kayan faɗa ne ko ko daga kayan cikin ne ba mu sani ke faruwa ba amma wannan abin yana ɗaya mu kai kuma muna kira gwamnatin tarayya da ta yi bakin kokarin ta ta sake shiri ta sake shiri wajen ganin cewa an ba su da wannan al'amarin saboda yana gwamnata zaman lafiya yana gwamnata tattalin arzikin ƙasa da na talakawa da na kowa
to Alhaji Geda Dahir Jibiya shugaban kungiyar cigaban masarautar Jibiya kenan mun gode in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku waɗanne hanyoyi ne mafi inganci da kuke ganin ya kamata a bi wajen shawo kan tashin hankulin da kamakaman mutane da ake a jihohin Najeriya kamar su Zamfara Katsina da Sokoto maudu'in mu ne yau kenan sai a shirya a kira mu an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka
da ke nake kwatance ashe ke nake take shi ashe bazan iya iya da ke ba bazan iya kwance da ke ba wai me ake nufi kamar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi wani so ne kasa ta ta mace manyan kasar gana Najeriya ku zo kanta mace muna gani muna ji mutane kasar mu san mace abun abun ta kai ce wayo ta fita wuce yanga ta ta Najeriya gani na zo da tambaya menene ya sa mu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya nace ka ce kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to mun samu kiran mu na farko daga Yobe wane ne akan layi na yobe yana nan to da alama na yobe ya katse to jama'a laikan mu yanzu abu da suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyin ku tambayar Timotheus ita ce waɗannan hanyoyi mafi inganci ya kamata a bi wajen shawo kan tashashin hankulan da ake yi musamman ma na yan bindiga inda ake kamakame da kuma amfani da wato kaman mutane domin kudin fansa a jihohi da suka hada da irin Zamfara, Katsina da Sokoto to mun samu wani kira akan layi wani ne akan layi
ana magana da layi mai inji a karamin hukumar Gidan Yobe State
to Allami muna sauraron ka wace hanya kake gani ya kamata a mafi inganci wajen samar da zaman lafiya
to ni hanya da nake ga za a bi tunda dai har Zamfara sun sami warware bakin wannan zare to su makwabtan kamar su Katsina da sauran jihohi su nemi wannan shugabanni wanda suka jagoranci wannan abu a jihar Zamfara su sa ta hanyar da suka bi suka samu wannan samun zaman lafiya ni shawara ta kenan kuma sako-sako ana kashe mutane ana yi shiru gwamnatoci su yi shiru wannan bai kamata ba
wato gwamnatoci wato gwamnati ta yi hukumomi su yi tsaye a kai kenan
na jihar Zamfara wanda suka warware wannan bakin zaren su ma su ba su hancin abin su bi hanyar da za a warware wannan matsala
to dan Lami mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je ga Azare wani ne akan layi Malak ɗan ka share rediyon ko ka matsa da kusa da ita dan ba ma jin ka sosai.
Yawa.
Ya sunanka Malam? To Alan Shehu wani hanya kake gani ya kamata a bi domin warware matsalar tsaro a Najeriya?
Ni abu ne ga ya kamata a ya kamata ta kanta da zargin mai ta duba wannan mutanen jami'an tsaro jami'an tsaro ne akwai gurɓatattuwa cikin sa wanda ke duk da suwa ke wuraɓe ya wuce ya kamata a rukaiya bincike su su banda ka yaya ba a ce ya kan rukaiya zargin mai
to Alai Shehu mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kanan Dabo wani ne aka layi da Kano
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
mai gida sunana Balawan zan marmara gaya
to Balawan zan ka ji dai batun da muke magana ko to Balawan zan ka ji dai abin da muke tattauna a kai menene shawara ka ko ra'ayinka
ranka da kai na ji abin da ake tattaunawa a kai ni shawara ta ga gwamnatin Najeriya musamman shi shugaban kasar Najeriya yawa ya kamata idan muna cewar rage zaman banza a misali a Najeriya sai a dau ma'aikata musamman yanda matasa suka fige neman aiki a misali a Najeriya ya kamata idan muna cewar shugaban kasar Najeriya ya kallaci wannan abu a fadin Najeriya zai rage irin wannan
kana ganin ba da aikin yi zai kawo matsalar yan bindiga kenan tare kana ganin rashin aikin yi shi yake
kuma ya kamata idan muna cewar ma'aikatan gwamnati musamman malaman
to mun gode Balawan zan da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam wake magana da Kaduna
sunana Abubakar da aka fi sani da malam a nan cikin kare karamar hukumar Kudo a nan jihar Kaduna
to Abubakar ko na ce malam menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau
ra'ayina ina ba ainihin gwamnatin Najeriya shawara na farko dai ka samu malaman kasar nan ka tano ne guda biyun nan musulunci da ainihin kisanin addu'a addu'o'i babu abin da ya fi addu'a muhimmi duk abin da ya faru a kasa inda za a da kasa addu'a to insha Allah Allah zai kawo mana karshen wannan abu insha Allah ne kusan ba wata Najeriya kenan da fatan kuma da
to Malam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan shawara ta ka bari mu koma Kanan Dabo wani ne akan layi
assalamu alaikum kuna tare da Suleiman Said dan Batta jihar Kano
to Malam Suleiman ta wace hanya ya kamata a bi domin shawo kan matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto
gaskiyar magana gaskiya ɗaya ce daga cikin ta sai bata gaskiyar magana shugaban kasa ya tsaya yayi kyakkyawan bincike akan akan jagororin tsaron nan bismillahi idan aka yi haka insha Allah za mu samu saukin wannan al'amura amma wannan al'amura mun shiga uku mun rasa inda za mu sa kanmu
a to ka ce shugabannin tsaro ba ga ma'aikatan tsaro suna yin iya bakin kokarin su
ta shi lafiya da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode ma Suleiman da wannan bari mu je jihar Oyo wane ne aka lai daga Oyo
eh sunana ma da dan PDP nan karshe anu ake yale kanin diko wanda binin kabi
to malam me zaka ce kan wannan batu da muke magana a yau
to wannan batu wanda kuke yi a yau gudina mai inganci mun yi shawara da muke ba su ya kamata gwamnatin da aka samu matsalar ga to Allah su dauki mataki irin yadda gwamnatin Zangwari ya dauki mataki mataki na sirhu ya kira yan bindigan da yazo da kanshi a zo a zauna a yi sirhu su aje makamai yanzu su zo a shirya Najeriya mu samu zama lafiya wannan takin hankali wanda ake yi ba shi mun daɗi ranmu na faɗi
to baka ganin abin da aka baka ganin abin da aka yi a Zamfara shi ne yasa suke sun san cewa ana dole a neme su a zauna a yi sirhu shi yasa wasu suke shiga domin su ma ƙara neman su a yi sirhu a ba su wani abu da suke bukata
eh to a yi sirhu ko mu ya shi inganci gare mu domin mu tashin hankali ne kullum a zo a kace wannan mutum wannan a zo a kace shi ba shi mun daɗi wannan mataki da gwamnatin Zangwari ya dauka mun ya yi mun daɗi domin gwamnatin Zangwari
to mun gode kwarai da gaske da
aiki irin yadda PDP ka so a yi aiki mun muna goyon bayan gwamnatin Zangwari kan mu kai ma in ya sama kai riwa dai ya zo ya tsaya takar shi gaban kasa mu zabe shi Najeriya shi gaban shi da makasa gyara mun aikin mu
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kebi wani ne akan layi da kebi wani ne da kebi
kuma daga kebi sanama usuma kan ga local government
ya sunan malamin ban ji sunan ba da kyau ba
Abdullahi mai zuma bai da uwa sanama usuma shanga local government jihar kebi
to malam Abdullahi wani mataki wata shawara kake da ita ne ga shugabannin Najeriya wajen yadda za a shawo kan matsalar tsaro
kake
wace shawara kake da ita wadda za ta sa a shawo kan matsalar tsaro ga shugabannin Najeriya ko ma shugaban da suke fama da wannan a yankunan su malam kana tare da mu to da alama ya goce layin sa to amma dai
gwamnan da na ajan fa a kan yadda ne cikin kuma yana ta
eh to da alama muna samu dan tangarda yanzu mun samu wani kira ko daga Delta ne wane ne akan layi
amma gana da Ibrahim Usman
Ibrahim Usman yawa to an rage radio ka ina dan jin karar radio a bayan ka da Allah sai mi magana
yawa kuma jina
yawa muna jin ka to yawa to menene shawara ka gudunmawar ka ga hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya
babban gudunmawa ta ita ce cewar wannan sulhun na Zamfara ban taba ganin inda aka rufe daki da farawo ba sai nan saboda ban taba ganin inda zai kasance kana tare da farawo ba kuma hankalin ka ya kwanta
me kake nufi?
Kuma haka nake tunanin ya kamata gwamnati ta yi ta yaki wa'annan mutanen.
To ka ce a rufe fara ake barawa kuma hankalin mutum ya kwanta. Abinda aka kina a Zamfara kake
sakamakon wannan ba sulhu bane ba wa'annan ɗan barayin nan dake kashe-kashen nan ana tare da su. Kuma yau suna shiga wata jiha suna yi sace-sace suna yi banna su dawo Zamfara su zo su faki
wato malam Ibrahim da alamu kana cewa suna kwarara su suka kwarara daga Zamfara zuwa Katsina ma kenan da sauran
jihohi domin kuwa ni ba Katsina ne sunana Ibrahim Usman amma ana kira na da Ibrahim Obajana da gari ma yi jihar Kanke local government
to malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to wane ne an samu wani akan layi wane ne akan layi da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder a kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Ngaro ka ji dai batun mu ne da muke tattauna aka
to kaga wannan abubuwan ba mutane ba sa su a fito a fada wa gwamnati gaskiya mu a kasan nan fa a nan Najeriya muna da Air Force na soja muna da land army na menene waɗannan mutanen tsararin mutane su zai su wai sun gagari gwamnati wai mai aikin gwamnati ne duk wani jami'an tsaro da muke da su ba za a iya shiga dajin gaba ɗaya a murƙushe su ba wannan abin da ake magana wai a kira su a yi sulhu da aka suke samun dama da suke raina mutane zuwa cikin gari ko kuma a zo ana tsara hanya wallahi in aka ce za a yaƙe su 24 hours duk da haka za ta yaƙi wayannan mutane 24 hours bai gagare su ba
to baka Alhaji Musa kana ji wani suna wasu masu kiran waya suna cewa ai an yi wannan abu a Kado a Zamfara an ga zaman lafiya wai shi yasa suke ganin tunanin ya kamata a yi a Katsina
malam in ga ma gaskiya wannan magana ta zamfara kanka kane ta a gefe ban tace ta a gefe amma ni abin da nake so in gaya maka muna ba gwamnati shawara ta taita wayannan mutane bai yiwa a ce a kare tsaron mutane su addabi mutane ko kuma a ce ana sulhu da su gobe wasu ce wai sun dawo sun cigaba da wannan ta'addancin
to Alhaji Musa Garo zan dakatar da kai anan mun gode kwarai gaskiya sai mun sake jin ka bari mu je ke ba a gurguje wane ne akan layi da yake bi
kuna magana da online bobi daga jagatar state
to malam a gurguje menene shawara ka ga wannan baudi ina mu
abinda an shawara ta daga wannan matsala da ke faruwa ya kamata gwamnatin ta tsina da Kaduna su sulhu da ƴan ta'addan nan a samu zaman lafiya
to anan zamu dakatar da kai wato lokaci ya daga mana hannu a yau to mun gode ga wanda ka samu damar kira to madalla mun gode ga wanda ka samu damar kiran mu sai a cigaba da kira to yanzu a hugon mu na cewa a nan Washington DC karfe 5 saura minti 4 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kaddamar da wani sabon bincike akan hukumar kullun kasar ta NFL binciken na baya-bayan nan dai ya biyo ne bayan wata ƙara da hukumar ta EFCC take yi da kuma wani bincike na daban da kwamitin bincike na musamman na shugaban kasa yake gudanarwa a halin yanzu dukkan bincike-binciken dai ana yin su ne akan zargin bacewar wasu kuɗaɗe na ɗaukar nauyin wasanni da aka tsara gudanar da ayyukan bunƙasa sha'anin kullun kafa a Najeriya da ake ganin an yi sama da faɗi da su tun kafin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010 a shahuda a kasar Brazil binciken ya karkata ne akan kuɗaɗen da hukumar ta tara na ɗaukar nauyin wasanni daga kamfuna da kuma nunawa a gidajen talabijin musamman na wasannin league na cikin gida haka kuma ana binciken kuɗaɗen da gwamnatocin tarayya da jihohi suka bayar na tallafin buga wasannin sada zumunci ga babbar kungiyar ƙwallon kasar ta Super Eagles kazalika da kuma zargin wawure kuɗaɗe kimanin dala Amurka miliyan 2,700 na tallafi daga hukumar ƙwallon duniya wato FIFA shugaban hukumar kwallon kasar ta Najeriya Maje Penic ya shaidawa gidan rediyon BBC cewa yana sane da binciken da ake yi to amma yana buƙatar samun cikakken bayani akan lamarin kafin yayi sharhi akai a bangare ɗaya kuma tsohon dan wasa kuma kocin na Najeriya Samson Siya-Siya ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa na haramta masa dukkan sha'anin da ya shafi kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni hukumar FIFA ta yankewa Siya-Siya hukuncin ne bayan da ya amince da karɓar rashawa domin yin coge wajen shirya sakamakon wasanni Siya-Siya ya fito ƙarara ya bayyana cewa ya ɗaukaka ƙarar ne domin wanke sunansa da kuma kare kimarsa daga zarge-zargen ƙungiyoyin gasar Premier ta Ingila ne suka yi mamaya sosai a jerin sunayen 'yan wasa da ke takarar zamowa fitattun tawagar 'yan wasa 11 na duniya na hukumar FIFA daga cikin 'yan takarar 55 21 duk suna taka leda ne a ƙungiyoyin kasar Ingila a daidai lokacin da kasar ta Ingila ta kai ƙarshen musayar kofin zakarun Turai da ƙungiyoyin kasar Spain suka daɗe suna yi fiye da ƙwararrun 'yan wasa 23,000 ne daga sassa daban-daban na duniya za su yi zaɓen na tawagar ta fitattun 'yan wasa 11 na bana da za su kunshi mai tsaron gida ɗaya da 'yan wasan baya 4 'yan wasan tsakiya 3 da kuma 'yan wasan gaba 3 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaishe ka yanzu kuma ga tashin muhimman labarai
Ɗan Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis ya ci gaba da dagewa akan lallai sai an gudanar da zaɓe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk da cewa ya fuskanci ƙin amincewar mahukuntan majalisar na ƙasar da kuma murabus ɗin da ɗan uwansa ya yi na bazata daga mukaminsa na ƙaramin minista. Kyakkyawan fata zaman lafiya da sulhu su ne muhimman ginshiƙan saƙon da Papa Roma Francis ya yi wa mahukunta da matasan ƙasar Mozambique yau Alhamis da ya kai ziyarar aiki ƙasar.
To madalla a gaishe ki da takaitar labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku jiyo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wato Aisha Ma'azu da ta tana gabatar da shirin da kuma Haile Haile wanda ya hada shirin ya kuma bada umari jama'a injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa mu kwana lafiya sai mun kara haduwa assalamu alaikum